بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin Alhadi 29 ga watan Jumadul Ula a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 20 ga watan Satumba a wannan shekara ta 1998, dan ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid babu ma da'a fi sihir. Nan ne zamu tafi ko al-thaniyah 10. To, babin da ya wuce baya shi ne babi da yake magana game da cewa wani sashi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su bauta ma gumaka. Bayani duk ya gabata a cikin babi. Muna cikin masail na babi. Mun tsaya karshen matsala, ita ce matsala ta 10. Yau za mu tashi matsala ta 11 a cikin wannan babi. Al-11, anna zalika shartu ila qiyamis sa'ati. Mun karanta a baya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wata al'umma daga cikin mabiyana ba za su guce ba akan gaskiya, wanda ya saba musu ko ya ki taimakon su ba zai tutar da su ba har ya zuwa lokacin da kiyama za ta kai. Ma'ana anna zalika shartu ila qiyamis sa'ah, sharadin cewa za a samu wannan al'umma kuma taimakon Allah na tare da su wannan har ya zuwa tashin kiyama kenan. To shi ne waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi ila qurbi qiyamis sa'ah, ya zuwa daidai da gab da tashin kiyama, saboda hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato kiyama ba za ta tashi ba har sai ya zanto a ban kasa ba mai cewa la ilaha illallah. Hadisin Muslim yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu a ban kasa ba a cewa Allah 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 Allah. Wannan hadisi sai wata riwayan ta fassara shi daban, wanda ba riwayan Muslim ba, wanda yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai ya zanto a ban kasa ba a cewa la ilaha illallah. Wato ma'anan Allah Allah anan gurin shi ne annabi aka fassara cewa la ilaha illallah, ma'ana sai ya zanto ba mai furta kalmar shahada. Shirarun khalqi kenan sune wanda kiyama za ta tsaya akan su. Ko mun karanta a baya cewa mafiya sharrin halitta jinsi biyu ne, ko na farko masu gina masallatai a makabarta, na biyu kuma waɗanda suke mai waɗanda kiyama za su tashi a kan su. Don haka cewa nan za a samu ta al'umma ba za su guce ba kan gaskiya hatta ta atiyahum sa'a, har kiyama ta zo musu, ma'ana qurbu qiyamis sa'ah. Dole kai tawilin hadisin a haka. Wannan tawili ne wanda yake da dalili. Ka kautar da lafazi daga asalin zahirin ma'anarsa zuwa baƙuwar ma'ana ta biyu, saboda wani dalili a hadisi ko a aya da ya wajibta. Kun fahimta ko? Amma da mutum zai zanto ya kautar da lafazi ba tare da dogaro da wani dalili ba, to a nan gurin sai zanto sarrai kenan. Sai zanto baya karɓan tawili, sai dai taharif, wato ya harifun al-kalima amma wadu. Asani ya ta'ashar mas'ala ta 12, ma fihi min al-ayatil azimati. Wato wannan babi a cikinsa akwai ayoyi masu yawa. Minha isbaruhu min. Banji ba. Ma fihi min al-ayatil azimati. Abinda ke cikin wannan babi na ayoyi masu girma. Minha cikinsu isbaruhu bi anna Allah zawalahu al-mashariq wal magharib. Yadda annabi ya bada labarin cewa Allah ya tara masa gabas da yamma ya gani, Allah ya taro masa mahudar rana da mafaɗinta duk ya gani. Wa akhbara bi ma'ana zalika, kuma ya nuna mana menene ma'anar hakan da Allah ya masa. Wato daga ƙarshe Allah ya labarta masa cewa mulkin al'ummarsa sai ya kai daidai inda aka taro masa ya gani, sai ya kai mahudar rana da kuma mafaɗinta. Wannan kuma ya tabbata. Fa waqa'a kama akhbar, da haka sai abin ya faru tamfare da annabi ya bada labari. Bi khilafi janubi wa shimali, saɓanin kudu da kuma arewan duniya. Nan gurin annabi bai ce an nuna masa ba, bai kuma ce mulkin al'ummarsa zai kai ba, don haka idan ka dubi kudancin duniya da arewacin ta har yanzu akwai inda addinin musulunci yake ba, amma gabas da yammanta babu inda yake ba. An gane ku? Wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzaini, annabi kuma ya bada labarin cewa za a bashi tuska biyu ko an bashi tuska biyu. muka fassara taska biyu sune al-zahab wal-fidda ko dinari da azurfa dinari na mutanen Rome azurfa kuma ta mutanen Paris kamar da muke bayani wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnatayn annabi ya bada labari kuma an ansawa al-umma addu'a da yawa al-umma cikin al'amuran guda biyu ya roki cewa kar a halaka mu da fari halakawa ta gaba daya Allah ya ansa masa ya roki cewa kada a dora wani abokin adawa akan mu wanda baya cikin mu wanda zai abin nan ku galla zamana nan gurin mu Allah ya ansa amma idan ya kasance sakin mu kar su yaki da zaki wannan ko ba an ta masa ba wa yakbaruhu bi annahu muni as-salis ay badal labarin na ukun ba a bashi ba kwanaki mun karanta babin da yake magana akan qiyamul layli akan kai al-qunut da annabi ya rinka yi kan kafiran mabuku kafin a hana shi lokacin da kafirin suka bila za musulmi annabi ya rinka yin al-qunut yana la'antar su to sai ubangiji ta Allah ya saukar da aya cikin suratul ali imran yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al-amri ba a hannunka bane ba in Allah ya ga dama ya karbi tubansu in Allah ya ga dama ya musu azaba daga ƙarshe cikin irin waɗanda annabi ya la'anta ya yi musu ya alƙanut a kansu kuma suka zo suka musulunta a fatahu makka to sai muka ce wannan dalili ne na cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji amma Allah bai ga daman ansa masa ba haka ne ko ba haka bane inda Allah ya ansa masa za su yi musulunci ba su yi ba amma kuma ga shi shi ko ma da yake yi aka hana shi aka ce daina yi laysa laka min al-amri shay'un sai wani malami ya tayar da duniya ya zauna da ita cewa Ja'far ya ce annabi ya yi addu'a Allah ya ƙi karfa to yanzu ga cikin wannan hadisin annabi ya roƙi babai guda nawa aka ba shi nawa to an ba shi na uku to ku za ki ga wannan kuma yana nuna annabi matsayin sa ya rabu a wajen Allah kenan yana nuna ubangiji shike da hikima cikin al'amuransa abinda Allah ya sani cikin ilimin sa annabi ba zai sani ba sai abinda Allah ya sani dan haka ya iya roƙon abu a sakamakon rashin sanin sa da abu Allah kuma da yake shine masanin komai ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ubangiji ne ya san wannan abin da ya wuce da mai faruwa yanzu da wanda bai faru ba da zai faru ta yaya zai faru Allah ne kadai ya san wannan ko to sai zan da annabi wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan dai ne ihafatu ilmi Allah ta'ala bil ashiya ilmin Allah ya ga mai komai dan kuma yana kusurin ilimin dukkan wanda ba Allah ba to ilimin sa bai kai Allah amma ba yana nufin ragowar matsayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan idan kai addu'a a matsayin Allah ya saranta addu'a yin ta din ibada ne koda ba an samu ka ba an samu ka kuma wannan riba ne amma jari shine kai addu'a domin ka nuna kaskantar da kai ga ubangiji ka zubar da makamanka kenan annabi kuma yayi dan duk cikin bayan Allah annabi ya fi kowa tsoron Allah to yin addu'a na nuna kai baka da komai la haula laka wala quwwa baka da karfi baka da dabara sai da abin da Allah ya zartar Allah kuma ya ansa kuma wannan ganin da masa ne ba a yi masa tilas ina ga an fahimci bayanin yanzu da wani malami ya mayar da martani ta mayar da martani a gidan rediyon Bauchi to ne ke wannan karatun ana sa shi a can gurin kage yanzu ya ji shi ma kuma wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayf annabi ya bada labarin takobi za ta auka cikin al'ummarsa ma'ana za a rinka samun yatsar juna cikin al'ummar musulmi wa annahu la yurfau idza waqa kuma ya bada labarin takobin fa in ya auka cikin musulmi to ba za a dauke shi ba har zuwa tashin kiyama abinda annabi ya faɗa kuma haka din ne tunda aka fara yaki na farko lokacin sahabbai har zuwa yau duniya ba ta taba zama lafiya ba tare da an samu musulmai suna rikici a junansu ba sai dai a iya samu nan ana zaman lafiya wani wurin ba a yi can ana zaman lafiya wani wurin ba a yi ko da garurukan musulmi dukan su musulman to suna yaƙar juna ba amma za ka iya buga misali a kowane zamani a kowane ƙarni a kowace shekara kana da inda ake rigima in wata ta kwanta wata ta tashi wanda kuma abin da annabi faɗa ne cewa kar a fara in an fara to ba za a daina ba to gashi ko an fara ba halin daina ba sai dai mutum kullun ya roƙi Allah kar ya zanto shi yana da wani yunkuri ko gudunmawa da ya bayar wajen faruwar rikici tsakanin musulmi wajen abin da zai haifar da zubar da jinin musulmai ko wulakantar da dukiyarsu an gane ko wa yasbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha annabi ya bada labarin wani sashi na musulmi za su rinka halakar da sashi gashi nan ana ta rikici a Somalia tsakanin musulmai da juna tunda Somalia gaba ɗayan ta kasar musulmai ne yaran su ɗaya addinin su ɗaya kirista ba su kai kashi uku cikin ɗari na kasar ba duk musulmai ne amma gashi nan suna ta yaki da juna tun yin kullu suna tun kuɗe Said Barre gashi har yau Said Barre baya nan su kuma su zauna lafiya shi yasa fitina mafarata aka sani amma karshen ta ba sani ba. Allah ya tsare mu. Wa tabi ba'dihim ba'd kuma sashin su zai rika ribace sashi a matsayin bayi kin. Wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immat al-mudallin. Annabi kuma ya ji mun yi bayanin annabi yana ji al'ummatu tsoro na shugabanni masu batarwa. Imma malamai masu batarwa sakamakon ja'iran fatawarsu, imma kuma masu mulki masu batarwa sakamakon munin mulkin su za su gallaza mu jama'a su tunkuɗe su daga kan tafarkin gaskiya. Wa ikhbaruhu bi zuhuri al-mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma. Annabi ya bada labarin za a samu wanda za su rinka da'awar annabta a wannan al'umma. A da can an samu har kuma yanzu zaka yi samu ana samu daidai, ko wanda zai fito fili ya ce shi annabi ne, ko wanda bai ce shi annabi bane ba haka ya ce ni annabi ne amma ya ce ana masa wahayi. Kaga wannan shi ma da'awar annabta ne, ko wannan yayi karfin hali ne ya ce ni annabi ne, wannan ko mai ce ni annabi ne ya ce a an mun wahayi an bani sabon zikiri ko sabon salati gashi ku je ku karanta, in kun karanta kuna da ladan kaza. Shi bai ce annabi ba shi ba ta shi ma sabon wahayi. An kawo masa shi a rubuce wahayin annabi a magance aka baki ba, amma ta yadda ka san a taurar annabi Musa wa katabna lahu fil alwahi shi ma haka aka baki salatin sa a rubuce a wata takarda ta aski aiki sabo kenan. Allah ya tsare mu. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifati al-mansura. Annabi ba da labarin ko ana dakawa a sirmi kuma sai an samu ta'ifati al-mansura, tawagar da suke ababan taimako daga bangaren Ubangiji. Ba su da yawa suna kan gaskiya, jama'a duk su kaurace musu kuma Allah na tare da su. Annabi ya ba da labarin faruwar haka. Aka yi ta tambaye shi yaya suke yi mutane ne kaɗan na kirki a cikin taron mutane wanda suke ba na kirki ba. Yaya suke annabi ya ce nun zama min al-qaba'il kamar korarru ne daga kabilansu, zakka ne ko wanda ya zakka dangi ne. Da ya ce shi halin suna ne sai dangi su sallama shi. A unguwarsu ko a kabilarsu ko a garinsu sai a sallama shi. Haka annabi da ma yace dai dai ku ne za a yi tazaro labin Allah ne. A tulo a can, a tulo a can, a tulo a can, gidan bid'a babba ce a samu ahlus sunna daya. Eh sai a kaurace masa. Haka annabi ce nuzza'u min al-qaba'il. Yadda ka san wato zakkar dangi haka za a yi ta kurasu, haka za a tsane su a cikin dangi. A ce yanzu kai yanzu kai ne zaka ba mu kunya a gidan nan. Yanzu gidan tunda aka taso kaza aka sani zaka ba mu kunya. Wanda ba gidan su kunya. Wa kullu hadha waqa. Abinda duk annabi ya faɗa kuma ya faru. Kama akhbara tanfari da ya bada labari. Ma anna kullu wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil uquli. Tare da cewa kowanne daya cikin abinda annabi ya faɗa mene sancin faruwa ne a hankali. A daidai lokacin da annabi ke faɗa, sahabbai suna ganin ya haka za ta faru. A hankali abin zai nisa, amma ga shi mu da muke yau ga shi kowa na gani da idansa. Annabi ya faɗa abin da tun yanzu fassara take zuwa, yau mai ya ce tawilu hudin kin. Ga shi yau fassaran abin take zuwa. As-salisata ashara mas'ala ta 13. Hasrul khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mudallin. Annabi ya taƙaice jima al'umma tsoro dangane da shugabanni waɗanda suke masu fasasuwa, wanda ke nuna munin shugabanni in sun karkace mu tafarkin gaskiya kenan. Ar-rabi'atu ashara mas'ala ta 14 at-tanbihu ala ma'ana ibadatul awthani. Mun fadakar a cikin babin dangane da ma'anar bautar gumaka. Wai ba sai mutum ya sa gunki a gabansa yayi masa sujuda da ruku'i ba, a'a ka kudurce tasirin sa a zuciya, ko da a gaba baka masa sujuda kenan ka bauta masa gunki. A samu wani abu wanda yake na cikin khafa'is na Ubangiji, ke bantattun al'amuran Ubangiji, zuciyarka ta nuna maka banda Allah kuma wani na yin wannan abin. Ka sa wani yayi turmutsu da Ubangiji cikin abin da yake bantattun al'amuran naki, wannan ya zanto kai shirka ke. Ku shakka babu, ba wai sai ka sa gunki a gaba kai masa sujuda ba. An fahimta ku? To wannan shine karshen wancan babu. Babin da zamu tashi yau babu ma ja'a fi sihiri. Babin da yake magana dangane da abin da ya zo fi sihiri cikin hukuncin sihiri. Malamai suka ce Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo wannan babi a cikin kitabut tauhid. Saboda idan ana bayanin tauhidi ya zama dole a yi bayanin kishiyarsa. Kishiyar tauhidi shine ne? Shine shirka. To kuma shi abin da ya shafi sihiri din nan shirka ne. To don saboda haka kaga yana da alaka da tauhidi kasancewarsa kishiya na tauhidi. Ta yadda in ka san shi ka ne sance shi, to shi kenan ka zama mai kenan, ka zama mai tauhidi. Idan ko mutum ya faɗa cikinsa ya zama a kishiyar mai kenan, kishiyar tauhidi. Shi ne hikimar kawo babin da yake magana a kan sihiri a cikin kitabu tauhidi. An gane ku? kuma shi sihiri wato ya kasu kashi biyu. Akwai sihiri na farko wanda ya shafi yin amfani da aljanu ko ruhanai da ratayewa da su don biyan bukatar mutum, su sharɗanta masa wani abu da zai yi, shi kuma ya faɗi bukatansa don su tattara. Akwai waɗanda suke yin sihiri ta irin wannan hanya, an gane ku? To shi ma duk ana kiran shi da suna sihiri. Akwai kuma sihirin da yake dabara ne, mutum ne zai yi abu wanda baya da hakika, amma ka ga yana da hakika, kai a idanka ne kake ganin abun gashi yana faruwa a zahiri ko baya faruwa, ba wani abin da ya gudana. Tamfar sihirin da mutanen Annabi Musa suka yi lokacin da suka zo suka jefar da igiyoyinsu da sandunansu, shikenan yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai Annabi Musa ya gani kamar igiyoyin suna motsi, kamar suna tafiya, kamar sandunan suna motsi ko suna tafiya. To Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa dabara ce suka game da malaman tarihi suka yi, yace dabara ce suka yi, sun yi amfani da zaiba, zaiba kuma a bace da bata son wuta, ko yaya zafin wuta ya taba ta sai ta rinka yin sama. To da suka zo suka sami igiyoyinsu na fatu da suka tufka su da fatu, sai suka lullube su da zaiba, duk suka sa zaiba a cikin su, a ƙasa inda za su zubar da su a ƙasa, daga ƙasa sun yi rami irin kurfi din nan sirdab, wato kamar irin abin da ya shafi ramin nan da masu saka tabar maki yi, sai suka rufe shi da abin nan, sai suka zufa iba, suka sa igiyoyin a kai da sanduna, duk sun larike su daga ciki, sun sanya zaiba a ciki, daga ƙasa kuma ga wuta sun hura, zafin wutar da yake dukan wannan abin din, dan haka zaiba za su rinka mutu, kai daga nan sai ka ɗauka ga sanda nan tana mutu. An fahimta ku? Wanda hakika nan gaskiya ba wani motsi take ba, kawai wani sinadari ne ka samu zai yi maka. An fahimta ku? Akwai kuma sihirin da ake da abin nan, wani sihirin dangane da waɗansu sinadarai ne da Ubangiji ta Allah ya sanya wani tasiri tattare da su. Akwai dutse wanda ake mayan karfe da shi, wanda shi dutse ne ko ya ka kara shi kusa da karfe sai rinka dawo karfin jikinsa, kaga wannan haka Allah ya ga dama sa hikimar sa cikin wannan. To akwai waɗanda za su samu irin wannan karfin su ne ke su shafe hannunsu da su, su rinka kiran wuka ko aska tana zuwa, sai ka ɗauka cewa gashi ne ya kira wuka ta zo, ya kira aska ta zo, ya kira ita kofi ya zo, ya kira maki ya zo, duk dabara ce, ya riga ya sa wani sinadari ne a hannunsa wanda kai ma in ka sa za ka yi, ba ma ba zai yadda a gani ba, zai duk iya kasin dabara da zai yi lullube abin ta yadda ba za ka gani ba. An fahimta ko? To inda wannan ke zama shirka ko kafirci ga wanda yake yin wannan, idan ya sarrafa da hankulan mutane zuwa gare shi, ɗauka tasirin nashi kuma ya yadda da wannan abin da mutane suka ba shi na daman tasirin nashi, ne kaga ya tarayya da Ubangiji, ya kautar da mutane da tsarkin Ubangiji. To wannan duk ana kiran shi da suna sihiri. Sannan kuma akwai sihiri wanda yake amfani da waɗansu magunguna don gusar da hankalin mutum. Yanzu mutane ko a yanzu akwai allura da za a yi, irin allurai da ake a gidan mahaukata, idan mahaukaci ya gagara yana dukan mutane, ana so a je a kama shi a kai gidan mahaukata an rasa, da ka je ka kira su sun musu allura, shikenan sai ta kashe masa lakar jikinsa, kuma ya zanto duk abin da kake ba zai maka musu ba, har ya zuwa awannin da wannan allura za ta yi daina aiki a jikin shi. An fahimta ku? To mutanen da duk suna da irin wannan sunadaran suke sihiri da shi, idan mutum ta rike cewa mijin ka harfi zai a yi kokarin a baki irin wannan sunadaran, ya sa mata abinci ko abin sha, da ta ci wannan abin ko abin sha gwargwadon awannin da zai a jikin mutum, sai da ya ga dama ce iya da ita, ya kina son wancan a daura aure, sai a ce iya daura, ba yadda za a ce masa musu ko cewa wani musu, haka shi ma miji, haka in mutum na son wani abu a wurin ubangidansa ya hana shi, duk sai ya masa wannan. Da can duk suna yi, kuma a yanzu a zamanance duk akwai magungunan da ake amfani da su ko allurori cikin irin waɗannan hanyoyi. To shi ma wannan a ɗaya, idan ka duba cikin littattafan malamai suna kiran shi da suna sihiri, saboda sihiri a asalin harshen Larabci shi ne dukkan wata hanya ta cimma wani abu, koyayyar hanya wadda ba kowa ya san ta ba don cimma abu. An gane ku? Shi yasa hatta da daɗan magana Annabi ya sa masa suna mai sihiri, yace inna min sihri al-hikma wa inna min al-bayani la sihra, daɗin magana tunan Annabi ya sa masa suna sihiri, saboda sai wani ya zo yi bayani gaskiya yake faɗa, amma Allah bai bashi harshe mai kyau ba, sai a kasa fahimtar sa, sai wani ya zo ƙarya zai yi, amma idan ya kitsa magana ya tsara ta cikin duk mutane sun yi mamaki, wani Allah ya bashi basira, idan ya zo ya ga dama yana son ku yi kuka za ku, ya kawo labari na ƙarya na banto sai kowa ya ta kuka, idan ya ga dama kuma yana son ai ta dariya, kowa ya ta dariya kuma sai ai. To Annabi ya sa irin wannan shi ma suna sihiri. An gane ku? To amma irin wannan daɗin magana ya danganci wata irin yaya kai amfani da shi, don wata manufa kai amfani da shi. Idan ka yi don ka yaudari mutane, ka raba su da abubuwan aljihuwansu, ka yi amfani da hikimominka da basirarka don ka yaudare su da irin wannan. Sihiri ne bai kai shirka ba, amma ana kira su suna albaghi ko az-zulm, wato ta'addanci da dukiyar mutane ko zalunci da dukiyar mutane. Mai shi ya zama katafaren azzalimi, amma ba za a ce ya kafirta ba, dan abin da ya amfani da shi ba kafirci bane ba, dabara yawa mutane ta hanyar baki ya ga hankalin su ya roke su. Akwai wani da yazo tambaye ka baki ba, irin yanayin yadda ya tambaye ka ba za ka baki ba, amma wani ko ne da yazo tambaye ka sai ka ji ba za ka iya hana shi ba, ya sai yadda zai kitso magana ya tsara ta ya zuga ka ya mukaddima ya khatima duk ya karbi kudin ka ya tafi zama mu bindi da ni. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan adam ne cikin wani hadisi, ni dan adam ne ina mantuwa kamar da kuke mantuwa, ta iyawa mutum biyu suna rigima, ɗaya daga ciki mai daɗin baki amma ba ya da gaskiya, ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma kuma ba ya da daɗin baki. In zo in yi hukunci gurgurdan abin da nabi ka rufa annabi ya ce gurgurdan abin da nabi tunda bai san gani kuke nan ko, idan wannan ya zo ya kitsa magana ya kitsa magana sai ya ɗauka gaskiya ne, sai ya ɗauki haƙƙin dan uwansa ya bashi, wancan kuma ya kasa kare kansa, yace to duk wanda na ba haƙƙin dan uwansa dan na yi hukunci bisa ga abin da nabi, to ya tabbatar wuta ce na baki ko ya ci ko ya jefar. An fahimta ko? Dan haka kenan annabi na magana masu daɗin baki sun tsara ta yadda za su faɗi gaskiya kar su yi ƙarya, kar su ɗaurewa kuma ƙarya gindi. To duk irin waɗannan da ana kira su da suna sihiri. To amma sihirin da muke magana a kansa a cikin wannan babin shi ne sihiri na shirka, sihiri na yin amfani da ruhanai dan saboda wato ainihin cimma wata manufa ta duniya. Haka kuma sihiri na waɗansu ukat wa aza'i, waɗansu addu'o'i ko tofi da za a yi dan cutar da wani. Duk waɗannan su ne malami kulla babi a kansu a nan gudu. Babu ma ja'a fi sihiri wa qawli llahi ta'ala wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Da fadan Allah ta'ala wa laqad alimu, haqiqa sun sani, liman ishtarahu, dukkan wanda ya aiwatar da shi sihiri, ma lahu fil akhirati min khalaq, wato ba ya da rabo sansan a gidan lahira. Wato wannan aya malam ya kawo ta ne dan ya kafa hujja da cewa yin sihiri kafirci, domin duk wanda aka ce malahu fil akhirati min khalaq, baya da rabo a lahira sansam, to ya zanto meye matsayin sa kenan, wato ya kafirta ke ya yi shirka dan saboda ka baya da rabo. Wannan aya kuma tana magana ga masu sihiri, dan ya ce wa laqad alimu, haqiqa sun sani, liman ishtarahu, wanda duk ya aiwatar da shi shi ne shi sihiri, dan saboda aya tana magana akan sihiri tun daga farkon ta, wata ba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم كفر دنسنا قويا متنين سحر يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. شاهد نبي بعد لا قويا متن سحر حتى يسنشي موفو فتنة فلا تكفر تكفر سيوانا يكينون قويا سحر من أني كفر كيني دنسنشي فلا تكفر. An gane ko? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna bihi ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Cewa suna koyar abin da suke raba tsakanin mace da miji, sai wannan ke nuna sihiri yana da hakika kuma yana tasiri. Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, abin da suke raba tsakanin mace da miji. An gane ko? Sai kuma ya nuna duk tasirin da sihiri ke da shi, babu yanda za a yi a kusa in Allah ya ga dama dan jarrabar bayi. Wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kuma sai wannan nuna sihiri baya da wani alfanu. Duk alfanun da zaka samu a nan duniya in an kwatanta da dawwamar da zaka yi cikin wuta, sai zanto wannan alfanun babu shi. ولقد علموا لمن اشتراه قد سهريك ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آية تنا ردي ليه جمال من يهود وأن سكي دا أورتي و النبي سليمان عليه السلام يا من لجمتا نيد الجنوب دم كوميبا سيدا سهري ديك في أن لا يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين سوء المادران يهودا وسنبما لمن سنب أبند شيطانوس إكرمتاوسي sun abin da ke dano tatlus ya tsino ko kace suke karanta musu ala mulki Sulaiman ko tatlus ya tsino abinda ke dano suka kago ala mulki Sulaiman game da mulki Sulaiman, tunda tatlu anan gurin an yi masa tazmini na ma'anan tatakawwalu da haka yi ta'adda bi ala mulki, an gane ko bayan tala bayan ta'addi da ala. Waɗansu kuma suka ce tatlu bi ma'ana taqra'u din, sai dai ala mulki Sulaiman, wato sai ake kaddar zaman ala zamani mulki Sulaiman. To sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman, su sun ce annabi Sulaiman da sihiri ya mulki duniya, sai Allah ce annabi Sulaiman bai kafirta ba. Sai wannan ke nuna sihiri menene? Kafirci. Walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, duk wannan na nuna wato sihiri kafirci. Wato dai ba ayar muke bukatar fassara ta gaba ɗaya ba, tunda ba ta cikin jerin karatun, amma dai mu kawo mahallin shahid a ciki da ke nuna cewa na farko dai akwai sihiri, sihiri yana da tasiri, haka ne ku? Na biyu kuma wato ainihin sihiri hukuncin su shine kafirci, an gane ku? Sannan sihiri ɗin nan duk da tasirinsa babu yanda za a yi ya yi tasirin sai in Allah ya ga dama. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كرد أبندا سكا سيا وكنسو سكا زقم مكنسو لو كانوا يعلمون دا أتيسو سن سيري دا أتيري دم أنا أتيتي كوى أحوثني مكي كوى أتيري أما سيني أتيرو دم أصل دك أبندا لك دانتي أتيري لطافي ha kuma abin da zaka dace lakani da shi ma dunno ikani nan tsafi wani na da lakanin ka gidan su sun gaji lakani malam wani da lakanin ka duk matsafa ne kun gane ku domin inda a ce wata addu'a ce ta fi sabilillahi ba a cewa ta wani ce banda wani dukkan addu'o'i da fi sabilillahi wanda annabi ya koyar ai sun shafi dukkan dadegun al'umma haslan baka jira cewa sai wani malami ya baka bara ba maganan kai bara sannan ya baka ba kai mabin annabi bane ba annabi ya riga ya baka sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka bi sunna ka riga ka huta dan me kake neman lakani dan me kake neman asiri duk da wuce manufa guda biyu ba duk manufofi ne guda biyu in ka samu kaza ko dan ya kasance ka ne san tada kanka daga sharrin sunan ya riga ya koya mai zuwa karuka abinda kake neman tsaronta kuma mafi sharrin abu annabi ya fi ka sani dan haka ya nemi tsari da shi kuma ya koya maka nemi tsari da shi ka tuna fa kullum annabi ya salla kafin ya sallama sai ya ga abu guda hudu sune mafiya sharri farko a'udhu bika min azabi jahannam nabi a'udhu bika min azabi al-qabr na uku a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat na hudu fa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal fitnatul dajjal fitnatul rayuwa da fitnatul mutuwa akwai abin da wannan to a wannan hadisin sai annabi ya tsara ahumma min al-ma'asami wal maghrami ina neman tsari min al-ma'asami daga duk wal magharibi ka ci bashi sai kai ƙarya kuma ka saba alƙawli mutumin da yake yawan cin bashi waɗannan rukunan ba su tara ka sai ka gani na saba alƙawli sai ka gani kuma yana ƙarya ni ne zaka yi an riga an matsa maka dole kai ƙarya ka fitar da kanka kuma zaka yi ta alƙawli da kai ka san ba zai ci ai insha Allah rana ta yau idan ka zo da haka ai kawai wani business ne kuɗin sun kusa zuwa da ka zo zaka same su ya san zaka zo kaga ƙarya yayin lokacin da ya faɗa ya san zaka zo kuma ba zaka same su kuma ya saba alkoli ke din mai kawo masa wannan bashi sai annabi yake roƙon Allah cewa ya kare shi daga bashi shi yasa annabi annabi ya bashi in ya ga bukata tayi bukata ya gwamma sai ya bayar da abudin gida yace a rike kafin ya karbo wani abu kafin ya samu kuɗi ya zo biya ya karbo wani abin nan kaga ya fi sauki an fahimta ku amma yau mutane su dauki bashi ba komai ba to Allah kalli kaga waɗannan al'amura don annabi na neman tsari da su su da abubuwa masu yawa irin annabi ya koyar don haka duk abin da zaka yi na abin da kake so ka samu na alkhairi akwai samfuri na addu'a da annabi ya koyar da kai yadda zaka yi abin da kake so kuma ka akare kan daga sharri akwai samfuri na addu'a annabi ya riga ya koyar ko malamai sun rubuta littafai kuma ga hadisi na cikin Bukhari cikin Muslim da sauran littafan sunna wanda mutum zai iya samu abin da ake so ka samu malami na gaske mai san Allah ka ce koya maka irin waɗannan addu'o'i shikenan ka je kai kai ko ka je ka sayo littafin al-azkar na Imam an-Nawawi ko littafin al-kalimat tayyib na Ibn Taymiyyah ko al-wabil tayyib min al-kalimat tayyib da sauran littafai da malamai suka wallafa wanda suka kunshi addu'o'i a lokuta daban-daban kuma annabi bai kyale ka haka ba tunda ya fi ka san kanka sai da annabi ya fayyace wa kowane musulmi lokaci mafi tsada da za ka yi addu'a daga ciki akwai waqtul sahari shine lokacin da alfajiri ya kusa fitowa wannan lokaci mafi tsada ne addu'a daga nan gurin sai lokacin bude baki idan ka kai azumi azumin farilla ne na nafila ne na ramuwa ne annabi duk ya nuna ana ansar addu'a ka waje ga kuma idan an yi kiran sallah kafin ta da iqama wannan ma lokuta ne na karban addu'a ga lokuta daban-daban amma idan ka je duk waɗannan tunda annabi ya koyar a zahiri duk ganin kake kuma gazansu ba sai an baka lakani sai an baka asiri duk wanda ya baka lakani tsafi ya baka da ruhani da aljanna ɗaya ne da ruhani da aljanna ɗaya ne قال عمر الجبت السهر والطاغوت الشيطان هكذا وقوله ده فدين الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت الله انا مغانا cewa za a samu wadanda gashi an ba su rabo na ilimin littafi amma yu'minuna bil jibti suna yin imani da al jibt wa taghut suna yin imani da taghut qala umar sina umar dan khattab ce cewa al jibt abinda ake nufi da al jibt shine as-sihr wato za su rinka yin imani da sihir gashi mutum musulmi ne yana furta kalmar shahada amma yana yin imani da sihiri yana imani da lakani yana imani da asiri gashi kuma ya an sauka masa da alqur'ani wanda yake nuna haramcin yin haka wa taghut abinda ake kira da at-taghut kuma shine ash-shaytan wannan fassara ta Umar dan Khattab yana daga cikin abinda wato malamai ke cewa min babu sihir bi zikrin nau'i wato at-tafsir bi zikrin nau'i ke tafsiri ne ta fuskar ambaton wani nau'i da ya iya shiga karkashin aya aljibtu ana fassara shi da as-sihr waɗansu kuma su fassara aljibtu shine as-sanamu gunki ke an gane ko at-taghut kuma ya fassara shi da ash-shaytan idan an ce shaytan shine aljan to ba wai wancan iblis ba yi imani da aljan cewa aljanna iya arzutawa aljanna iya talautarwa aljan ya san gaibu duk wanda ya yarda da wannan to kaga shikenan ya dauki waɗansu khasa'is na uluhiyya ya ba aljani ya yi shirkai to kuma da yawa ai daga cikin musulmai waɗanda suke imani da aljan wa qala dabir wannan asar na Umar bin Khattab ibn Abi Hatim ya rawaito cikin kitabul tafsir sa wa qala dabir dabir dan Abdullah ke cewa at-tawaghitu kuhan kana yanzulu alaihim ash-shaytan fi kulli hayyin wa yake cewa su at-tawaghit da mutane ke imani da su kuhanu sune bokai kuhan jam'in na kahin kahin kuma malamai sun yi masa fassara daban-daban waɗansu malaman suka ce kahin wanda yake da'awar ya san abin da ke cikin zuciya da ka zo ya rinka cewa ai ga bukatun da ka kawo ka ita ce kaza ka zo dan kaza ka zo dan kaza ai na san abin da mai tunani ya kai to wannan kahin waɗansu suka ce a'a wanda yake da'awar sanin gaibin da zai faru gobe ko jibi an gane ku ya ce gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ya faɗa maka inda arzikinka yake ko inda taɓewarka take dan ka kauce to waɗannan suna ake kira kohan kahin kenan jam'insa shine kohan su waɗannan kohan wato su at-tawaghit da aka ce min ibn jibt at-tawaghut at-tawaghit su tagutai fa kohan waɗansu bokaye ne ko ƴan tsibbu ne masu ba da lakani da asiri kana yanzilu alaihim ash-shaytan wanda aljan ke sauka akan ya labarta musu wani abu kafin su faɗa fi kulli hayyin wahid a kowace kabila ka iya samun ɗaya da wuya ka samu wata kabila daga cikin kabilun larabawa tun a daɗin wanda ba su da wani shahararren boka da aka yi imani wanda wurin sa ake koma al'amari duk wanda zai aure sai ya faɗa masa sai ya faɗa masa ya akwai alkhairi ko babu ko zai wata harka ta kasuwanci sai ya faɗa masa shi kuma sai labarta masa yin akwai alkhairi ko babu ko ya faɗa masa inda sa'a take zai fita daga gari sai ya faɗa ka fita ta kofar gabas a nan sa'a take kar ka fita ta yamma nan babu sa to waɗannan su ne waɗanda ake kira wato tawaghit Allah yana zargin waɗanda suka yarda da waɗannan suka yi imani da su cikin maza ko mata babu yanda za a kai yarda da waɗannan kuma ya zanto kana da imani imani da yarda da boka da yarda da mai tsubu baya yiwa ba su haɗuwa da juna wallahi ba za su haɗu da juna ba na'am masu me ban ji ba masu bugon kasa duk suna illa iyaka malamai suna fayyacewa waɗansu ce shi mai bugun ƙasa su ce masa al'arraf al'arraf ai daga dai ma'arifa ne ma'ana yadda il ma'arifa yadda i ma'arifata shay wanda yake da a wasanin wani abu al'arraf al-kahin kuma shi mai bokanci wato fassarar su tana shiga juna wani lokacin suna rabuwa da juna saboda ilimin da ake da a wasani ta iya yiwuwa abin da ya wuce ne baya kamar an yi maka sata shekaran jiya ko makon jiya ko watan jiya ko bara to kaga sai ya yi da'awar cewa ya san inda aka yi sata ga lokacin kuma ga inda za a je a samu kaga yana da'awar sanin wani abu da ya wuce baya sannan akwai kuma wanda yake da'awar sanin abin da zai zo nan gaba shine wanda zai ba mutum sa'a dangane da wani abin da zai gobe ko jibi ko daga nan zuwa shekara mai zuwa da kowane ɗaya daga cikin su dai yana yunkurin yi tarayya da Allah ne cikin al'amuran da cikin Allah kadai, wanda Allah babu wanda ya san su. Amma me yake sa su faɗa abu wani lokaci ya zama daidai? Wannan mun karanta tun a babu kan baya, wani lokaci mai tsafi ko mai sihiri ko ɗan tsubu ko mai laƙani zai faɗa abu ya zama daidai, kasancewar suna mu'amala da aljan. Su kuma aljanu suna sato maganganu na mala'iku a sama, wani lokacin su ci nasarar satowa, wani lokacin a turo wato a abin nan tauraruwa ta harbo su faru. To ɗan abin da suka sato maganar na gaskiya daga ɓangaren mala'iku, wanda mala'iku Allah ya labarta musu zai yi kaza, za a kaza zai faru, kaza zai faru, idan suna tattaunawa tsakaninsu da juna a sararin samaniya kamar yadda Annabi ya bada labari, sai wani aljan sai ya sato maganar, idan ya sato sai ya zo ya samu boka ya faɗa masa. Yanzu kuma idan ya faɗa masa ɗin nan sai ya takuɗa da ƙarya ɗaiɗai har nawa? Har ƙarya ɗari, kafin a samu gaskiyar nan guda ɗaya. To shi ne ke samun lokaci su faɗa baka ga ya dace da gaskiya. Amma kafin wannan ka tabbatar akwai ƙarya ɗari kuma. Akwai lokacin da kuma jarraba ne daga Ubangiji, Ubangiji ya ƙaddara abin zai faru, ko sun faɗa ko su faɗa ba zai faru, sai su faɗa sai abin ya zo a dace. An fahimta ko? Shi kenan sai ya kasance ka ga abin ya faru, sai a ɗauka cewa kamar sun sani ne. To babu abin da suka sani, kuma ba su da tasirin komai, ba za su iya cutar da kowa ba sai in Allah ya ga dama. To tunda ba za su cutar ba sai Allah ya ga dama, kai sai ka koma zuwa ga wakilin, zuwa ga Allah ta'ala. To shi ne hikimar saukar da waɗannan kula'uzai guda biyu, kula'uzu girbin nasu da kula'uzu girbin falafi, don a yi amfani da su wajen warware sihiri, amma wanda aka riga aka yi da ko wanda nan gaba kar ya sake faruwa. An fahimta ku? Amma mutum ya ce a ni ba ruwana, ai ba wani mai sihiri da ya zai cutar da ni, to wannan kuma ya zama jahilci ke. Sihiri ya cutar da wanda ya fika, duk da cewa nan gudun ma akwai masu bid'a da suke inkarin sihirin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Shi ma wannan ya zo a cikin sharhi kwanakin baya, mun faɗa cikin karatu haka a gurguje cikin sharhi, shi ma sai wani malami yake da'awar cewa ai ga shi wannan makiya Allah sun ce an yi wa Annabi, wanda Annabi kuma ba yanda za a yi masa sihiri ya kama shi, dan Allah ya ce wallahu ya atimuka minan nas, saboda haka sihiri ba zai kama shi. To shi ne sai na fito da kitabu sahih al-Bukhari a hannuna ga cikin Imam al-Bukhari yayi babu sihiri wa qawli Allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakain bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. يكاون آية ما لمي دسكي فهنت تفكه سكي تيوى فالكو يكاوتا دن ينونا شي سهري كافرتيني وان يكاون زاء فهنت وان كرتشن تيوى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السهرة da faɗin cewa wa maka fara Suleiman, da faɗin cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur, sannan ya kawo dan ya nuna sihiri akwai shi kuma yana da tasiri, da yace fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ana koyan abinda ke raba tsakanin mace da miji, kaga da yana da tasiri ke. Sannan ya kawo wala yuflihu as-sahiru haythu ata, wannan dan ya nuna hukuncin sihiri a lahira, ma'ana mai sihiri ba zai taba rabota ba gobe kiyama. Sannan ya kawo a fatatuna sihira wa antum tubsirun, wato irin abinda mutanen Makka suke zargin Annabi da shi na sihiri. Sannan ya kawo yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, dan yana a cikin sihiri akwai sihirin da ake kira sihiru takhyil, shine irin wanda mutanen Annabi Musa suka yi, har Annabi Musa ya dauka cewa igiyoyi suna motsi bayan ko ba samu, wanda mun yi bayani ba. Wa qawlihi wa min sharri an-naffasati fi sihr, sai ya kawo wannan dan ya kawo wani nau'i na sihirin daban, wanda ban da sihirin takhyil shine sihiri na yin wani tofi da karanta waɗansu shashatau a cikin tsumma a kulle don a cutar da wani. Akwai masu sihirin da suke yi wanda a cikin tsumma suke tsununka tofawa, suna kiran sunanka su kira sunan aljan, su kira sunanka su kira sunan aljan, su tofa da yawa a cikin tsumma su yi kulle, su sake kiran sunanka da sunan aljan su tofa cikin tsumma su kulle, je su binne a wani waje. To wannan aljan ɗin wanda yake sun nemi agajinsa wajen kiran sunansa, sai ya rinka cutar da kai, sai ya shafe ka da taɓuwar hankali, sai ya rinka ƙona ya sabota ma da gobara a cikin harkar kasuwancinka, ka kawai irin farka ta kama da wuta, baka ajiye ashana ba, baka ajiye fetur ko kanazir ko dizal ba, haka kawai aljan aka kira aka nemi agajinsa don yi maka wannan shi wanda yayi wannan din wadanda ba sa son ka suka je wajen su kuma sai su ba shi kudi zai kira aljan ya maka wannan daga karshe shi kuma aljan ya zo ya biya shi shine ya masa sujada guda daya ko yin sallah ba alwala ko yin umarni da kisan kai ko yin umarni da fasikanci ko umarni da canjiya ko wani abu wannan dan duban yayi wannan dan aljan yayi wancan aiki an fahimta da kyau to akwai wanda suke wannan wanda suke dusa a cikin wanda annafasa ta bulgar wanda suke tofe cikin kullakulle dan su je su cutar da mutum an gane ku shine ta annafasa ta sawahi masu sihiri mata ke to karkashin wannan sai kawo hadisin da muke so mu je gare shi qala haddathana ibrahim ibn musa qala akhbarna isa ibn yunus an hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kare da azreti qalat tace sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min bani zuraik wani mutum daga cikin banu zuraik yayi wa annabi sihiri yuqalu lahu labid ibn al-a'sam ana kiran sa labid ibn al-a'sam hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'ala har ya kasance zaka ga annabi na tsammanin ya aikata abu bayan bai aikata shi ba a wata riwaya tace yana tsammanin ya zake wa matansa sai rinka ji kamar ya kusanci matansa alhali bai kusance su ba hatta idza kana zata yawmin har ya zuwa wata rana au zata lailatin ko wani dare wa huwa indi aisha tace a nan yana daki na yana wurina lakinnahu da'a wa da'a a wannan daren sai yayi ta addu'a ta nuna ya addu'a har sau biyu a wani wuri dan nuna ya addu'a har sau bayan ya kammala sun maqala sannan sai ya ce ya aisha a sha'arti annallaha aftani fi mastaftaituhu fihi shin kina da masaniyar Allah ya ansa min abin da na roke shi annabi ya sanya wa addu'a suna fatawa annallaha aftani Allah ya bari fatawa fi mastaftaituhu cikin abin da nayi masa fatawa ma'ana Allah ya ansa min abin da na roke shi kin san wannan ko biki sani ba zai faɗa mata gaki wato kaga kenan an yi masa wannan sihirin kuma yana tasiri a gare shi ranan da yake ɗakin Aisha kafin ya ce zai ma nemi inda take sai ya ne sai ya addu'a bayan ya yi addu'a kuma sai yake ba ta labarin Allah ma an sa masa mai addu'a dangane da mai abin da aka yi masa to yaya ne addu'a ta kasance yace atani radulani fa qa'ada ahaduhuma inda ra'at mutane biyu ne suka zo min ɗaya ya zauna daidai kaina wal akharu inda ridilayya ɗayan kuma daidai kafafuwa na an gane ku fa qala ahaduhuma li sahibihi ɗayan yace wa dan uwansa ma waja'ur rajuli wata irin cuta take damun sa ne wato suna magana kan wata cuta take damun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai shi wanda aka tambaya yace matdubun an yi masa tsubbu ne an yi masa sihiri ne at-tibbu a larabce yana daukan ma'anar sihiri an yi masa sihiri ne qala man sabbahu sai ce waye ya masa sihirin قال لبيد بن الاصم يجي قال لبيد بن الاصم قال في اي شيء دمي يا هدا يا سهرين قال في مسك ومسافر يا هدا ني دا ابيندا اكي تاجي كان ابيندا النبي كي تاجي كاي دشي دا كوما واتو غاشن سا دا يكي سركفوا جيكن wannan matsayin ka وجب بطلع نخله ذكر دا كوما ودا تدبينو نميزن دبينو قال يتي واين هو انا يجي هدا wadannan ababai ina je sa su kaga wannan ke nuna masu sihiri wani lokaci sukan ɗauki wani ɓangare na jikinka kamar gashinka ko farcenka an gane ku ko wani lokaci su ɗauki wani ɓangare na abin da yake shafar jikinka kamar rigarka daga ciki inda yake taɓa jikinka kamar hularka daga ciki wajen shafin hula inda yake taɓa kanka kamar safa kamar wando daga ciki inda yake taɓa jikinka sukan ɗauka a haɗa sihiri da shi a ji a cutar da kai sukan ɗauki takalminka ko duka ko wari ɗaya don su ji a yi sihiri da shi a cutar da kai an fahimta ko wa aina huwa yace ina aka je aka sanya waɗannan ababan qala sai yace fi bi'r zarwan an sa ne a cikin rijiyar da ke kira zarwan aisha ta ce fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mala'iku suka tafi su annabi kuma ya tafi fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabi sai annabi ya je wurin wannan rijiya shi da waɗansu cikin sahabbansa fa ja'a fa qala da ya dawo ya zo ce ya aisha ka annama aha nuqa'atul hanna idan kika je ce ga wannan ruwan Niger, ke kin ce wato ruwan lalle ne. Wa ka anna ru'usu nakhliha ru'usu shayatin, wannan kuma abin dabino din da aka dauka, in kaga ɗayan dabinon kai ka ce kawunan aljanu ne. Qultu ya rasulullah afala istakhrajtahu, kace ya annabin Allah ka je ka tono abin mana dan a je a cire shi abin nan. Qala, sai annabi ce kad afanil lahu, Allah ya riga warkar da ni a sakamakon me addu'a da yi da dama yace abin da nuri ga Allah ya riga ya ansa. Fa karihtu an usira ala an-nas fihi sharra, sai ni tsoran in sanya wa mutane sharri. To malamai suka yi tambayani me yake nufi da sun yi sharri, wadanda suka ce saboda idan sahabbai suka fahimci wannan ya cutar da annabi, to za su far masa, kuma daga cikin kabilar su kuma dan su za su kare. Wadanda suka ce a'a, kar annabi ma ya sa abin nan dan kar kuma mutane su zo hankulan su ya tashi daga jin tsoron Allah ya koma jin tsoron ma masu sun gidi tunan ana ganin sun cutar da wannan, to waye kuma zai gagare su kuma. Yace to dan Allah ya riga warkar da ni, bana son kuma in tayar da tare ga mutane. Fa amara biha fa dukina, sai Allah ya umarni wannan riya, annabi ya umarni wannan riya a je a cike ta, aka je aka cike ta. Wannan sihiri ya tafi, Allah ya saukarwa annabi kula unzu bil falak da kula unzu bil nas, da karanta su dan neman tsari daga sihiri wanda zai faru nan gaba. An gane ku? To karkashin wannan hadisi, shi Ibn Hajar da yazo cikin Fathul Bari yake cewa qala al-Maziri, Imam al-Maziri yace ankara ba'd al-mubtadi'ati hadha al-hadith, wani sashi na bid'a sun yi inkarin wannan hadisi. Kaji fa sun yi inkari tun can shekaru da dinar da suka wuce. Ibn Hajar ya mutu a shekara ta nawa? A shekara ta 852 bayan hijira. Wa za'amu annahu yahuddu mansiban nubuwwati, suke su tsammanin su wannan zai rage matsayin annabta da annabi ke da shi. Wai take ku fiha, suka ce wai in an yarda da wannan, to wannan zai kawo shakku game da annabtar annabi. Qalu, suka ce wa kullu ma adda ila zalika fa huwa batil, duk abin da zai sa a yi shakku game da annabtar annabi to ya zama batacce. Wa za'amu anna tawjiz zalika bi adami thiqati bima shara'uhu min al-sirai idhi hatamilu ala hadha an yukhayyal ilayhi annahu yara jibril wa laysa huwa thamma, suka ce domin idan kuka ce ga annabi yana ganin yayi abu amma al-halika kamar yayi abu al-hali bai shi ba, to wannan zai sa wadansu su dauka cewa to mu ganin cewa ma ya ga jibril a ce bai ganci ba, kawai yare cewa ya ganci kamar yadda wancan abin ya faru. Qala al-Maziri, Maziri yace wa hadha kulluhu mardudun, wannan gaba ɗaya rusasshen abin ba gaskiya bane ba. Ya anna dalil qama ala sirqin nabi, dalili ya zo wanda kuma gaskiyar annabi kuma ya ballahu anillah, dangane da abin da yake isarwa daga wajen Allah. Wa ala ismatihi, kuma dalili ya zo wanda yake nuna annabi ma'sumi ne fit tablighi, cikin abin da zai isa babu yanda za a yi ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu. Kuma cutaswar da aka yi masa da wannan sihiri ba ta tafi bangaren annabta ba, ba ta tafi bangaren isar da manzancinsa ba, ta tafi bangaren gangan jikinsa ne sallallahu alaihi wasallam, a matsayinsa na mai jin zafin rana kamar yadda muke ji, mai jin yunwa kamar yadda muke ji, mai jin zafin wuta kamar yadda muke ji, da sauransu. Abubuwa da suke shafan mu al'awaris al-bashariyya irin waɗannan, wanda ba sa gadar da naƙasu, wannan kuma dama tana iya samun annabawa. Don haka aka farfasa musu kai wajen yaƙi, waɗansu daga cikin annabawa, waɗansu ma aka kashe su. Fariƙan kazzabu wa fariƙan yaqtulun, ba haka Yahudu suka yi ba? Duk wannan ya hana annabawan su zama masubai? A ce wallahu ya tsumuka minan nasu, ma'anarsa kenan suna wani daban kuma ba inda su suke tsammani. Sun haka ne ya yi ta dogowar magana da sauransu, don ku nuna cewa wannan magana dai kun ji ɗan bid'a ne masu inkarin wannan hadisi tun da can. Don haka a yau ma babu wanda zai inkarin wannan hadisi sai wa ɗan bid'a ke. Ban ji ba. Da sun fi ma'ai da dausu tura. Allah ba zan yi suna wabin, ban sani ba, Allah ba. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ijtanibu as-sab' al-mubiqat, qalu ya Rasulullahi wa ma hunna, qala ash-shirk billah was-sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa at-tawalli yawm adh-dhahab wa qadhf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. An karɓo hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi, yace ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci ababai guda bakwai waɗanda suke halakarwa. Al mubiqat, masu halakarwa. Qalu ya Rasulullahi wa ma hunna, suka ce menene waɗannan al'amura guda bakwai? Qala, sai annabi ce ashirku billahi, farko shine shirka. na biyu wasihiru shine tsafi wato sihiri kenan ko lakani wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bihaq da kisan kai wanda Allah ya haramta kashe ta sai fa in mutun ya haƙin da za ka kashe shine rai na musulmi wanda yake haramun ne kashe baya ga haka kuma rai na zummi kafirin amana shi ma kuma haramun ne kashe tunda an kulla amana ne an gane ku na uku na hudu wa aklu riba da kuma cin riba wannan yana cikin al'amuran guda bakwai masu halaka wato cin riba kudin ruwa ke wa aklu malil yatim da kuma cinye dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahfi da kuma gudu a ranan yaki wa qadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma difan mataye al muhsanat katangangu waɗanda ba sa zina al ghafilat waɗanda suke tunaninsu kwata-kwata baya kaiwa matan zina din al-mu'minat kuma mummunai mutum ya zo ya jefe su ya ce wancan karo wace wancan ta yi zina wancan tana fita yawo al-hali ba ya tabbas bai taɓa gani ba to waɗannan al'amura guda bakwai annabi ce su habbai su ne sance su ya ce al'amura guda bakwai masu hallakar ba ya haɗa su wuri guda ba wai dan su kaɗai bane ba amma suna cikin mafi haɗarin abin da ya fi hallakar kaga a ciki ana ambaton shirka ba a kawo wani abu na biyu ba sai me sai al-hijr wanda shine mahallin shahi cikin hadisi wa an jundub marfu'an haddu as-sahiri darbuhu bis-sayf an karbo hadisi daga jundub wadanda suka ce shine jundub bin ka'ab wadanda suka ce jundub ibn zuhayr marfu'an hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haddu as-sahiri haddin da ake wa mai sihiri darbuhu bis-sayf shine a fille kansa da takobi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala sahihu innahu mawquf tirmidhi ya rawaito yake amma shi hadisi ne mawqufi ba annabi ya faɗa ba jundub ne ya faɗa ta ko ina dai hadisin da'ifi ne domin idan an ce haddin sa shine fille kansa da takobi to ya nuna mai sihiri musulmi ne kenan dan wa ake wa haddi mutum ake wa haddi mun fahimta da kyau yanzu idan mutum magidanci ya zina sai aka zo aka jefe shi har ya mutu me ake masa haddi ake masa yanzu wannan jefe shi din da aka yi an kankare zunubin sa gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi wannan laifin ba da ya tashi zai shiga aljanna kun fahimta da kyau to idan aka ce haddin sihiri shine a fille kansa wannan ya dauki ya nuna kenan idan aka fille kan mai tsafi gobe kiyama kuma zai shiga aljanna kenan to kaga ba haddi bane bace kun fahimta da kyau a ce matsayin sihiri shi ana kace shi ne shine hukuncin sa da musulunci ya saukar amma a ce haddi a ba haddi bane dan haka wannan hadisi da'ifi ne wa fi sahih al-bukhari amma hukuncin mai sihiri me ake masa to wannan bayani ne wa fi sahih al-bukhari an badalata bin abada qala kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya zo cikin sahih al-bukhari an karbo daga badala ibn abada at-tamimi wanda yake mutumin basra ne yace kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ya rubuta zuwa ga gwamnonin sarki sasanni daban-daban yace anistulu kullu sahirin wa sahira duk inda ko ga mai dan sihiri to ku kashe shi kaga yace al-qatl bai ce ba haddi kenan dan haka hukuncin mai tsafi idan an kama shi mai za a yi masa kashewa to sai malamai suka yi sabani wadansu suka ce a nemi tuban su kafin a kashe idan ya tuba shikenan ba za a kashe shi ba saboda ya tuba shikenan tuban su ta kankare abin da ya bada waɗansu suka ce ba ruwanmu da tubanta kawai da kun ganci ku kashe shi ko da ya ce ya tuba ku kashe shi a nitsuru kulla sahirin wa sahira to amma gaskiyar al'amari magana dai shine neman tuba da domin shirka da mutum yake ai kololuwan laifi ke ne ko da ke da shirka din da sihiri don matakin su tsaye wajen laifi din amma shirka da mutum yake ba ana neman tuba ba da annabi tura alayhi bin abi talib zuwa ga wajen yahudawa ta yi mai kafara kiran su zuwa ga musulmi sike da sannan kaza sike da sannan kaza wannan tunda aka ce shiga musulunci an nemi tuban su daga abin da suke kai kenan na yahudanci ko sauran abin da suke kai na kafirci an fahimta ko da haka dai ana neman tuban sa shi mai ciki Umar dan Khattab ya aika aniktulu kulla sahirin wa sahira qala badala yace fa qatalna salata sawat muka kama mata guda uku masu tsafi din mun kai karkashin umarnin Umar dan Khattab wa saha an habsata radiyallahu anha ya inganta daga Hafsa bintu Umar kenan ummul mu'minin ya tabbata daga Hafsa Allah ya kare da a gareta annaha amarat bi katli jariyati laha saharatha fa qult wata bai wata ta yi mata sihiri, da ta kama ta da laifin haka sai ta kashe ta, kuma aka kama ta aka kashe ta. Wannan asar na Hafsa, Imam Malik ibn Anas ya rawaito shi cikin Muwatta na shi. Wa kadhalika saha an Jundub, haka ya inganta daga Jundub, shi ma ya bada fatawan ana kashe mai zafi. Qala Ahmad an thalathati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Hanbal ya ce hukuncin kashe mai tsafi ya tabbata daga mutum uku cikin sahabban annabi. Mutum na farko Umar bin Khattab kenan ko? Mutum na biyu Hafsa, mutum na uku Jundub. Yana nufin waɗannan guda uku duk sun ba da fatawan cewa mai sihiri ko mai tsafi hukuncin su shine ne a kashe shi. To kuma ba a samu wani sahabi da ya saba maka fatawansu ba. Idan ya zanto babu wanda ya saba maka fatawansu, to kaga sai ya zanto an ɗauki wannan a matsayin ijma'u sukuti. Ba abin da ɗaiɗaikun su an ji fatawansu ba, amma sun ji fatawar wani sashi na su ko ba su inkari ba. Sai wannan ya nuna mai yadda su da abin da aka yi, in ba a samu wanda ya saba musu ba. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula tafsiru ayatul baqara. Mas'ala ta farko tafsirin ayat cikin suratul baqara, wala kada alimu la man istiraf. Athaniya ta biyu tafsiru ayatin nisa'i, yu'minuna bil jibti wa taghut kana. Athalitha mas'ala ta uku tafsirul jibti, man fassara al jibtu, wanda aka ce shine me asiru wa taghut, ko man fassara taghut, wal farqu bainahuma, da kuma bayyana sabani tsakanin su, wato bambancin. Arabi'atu mas'ala ta hudu anna taghut qad yakunu min al jinni, shi taghut zai iya kasancewa cikin aljanu. Wa qad yakunu min al-insi, wani lokacin taghut kuma zai iya zantowa cikin mai, cikin bil'adama. Al-taghut shine duk wanda ya sa aka kauce ta farkin Allah, cikin mutane ke ko aljanu. Al-khamis mas'ala ta biyar ma'rifatu sab'i al-mubiqat al-maqsusat bin-nahy, sanin al-amra guda bakwai da annabi yace suna halakar. Al-maqsusat bin-nahy, wanda an keɓance su da hani a cikin wannan hadisi. As-sadisatu mas'ala ta shida anna as-sahira yakfuru, lalle mai sihiri yana kafirta. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu yuqtalu wa la yusabu, wannan ya faɗa ne a matsayin mazhabin ta Hanbaliya, dan fatawar Imam Ahmad dan Hanbal mai sihiri da an kama shi kawai aka ce karma a nemi duban sa, haka fatawar Imam Malik ibn Anas. Annahu yuqtalu, shi mai sihiri ana kashe shi ne, wa la yusabu, ba za a nemi duban sa ba. As-saminatu mas'ala ta takwas wujudu hadha fil muslimina ala ahli Umar, samun har a lokacin Umar ma an samu waɗansu musulmi suna yin mai, suna yin sihiri. Ba kai fa ba da mu, to yaya kuma bayan Umar? Ba mu maji ce. Tun daga shari'a aika zuwa gwamnonin sa, duk inda goga mai sihiri ku kace, ya nuna a lokacin sa ma an samu shi. To wannan shine abin da wannan babu ya kunsa a gurguje kenan. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu dada wannan kai kuskure, Allah ya shafi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya yi tambaya ne game da abin da aka karanta a littafi a baya a wani babi, an faɗi matsala ta 12 cikin babin, aka ce jidduhu sallallahu alaihi wasallam, wato kokarin annabi wajen da'awa. Bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun, ta yadda saboda kokarin sa ma ya aikata abinda a sanadiyar aikata wannan abin ma aka ce shi mahukunci. Wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun an, yace kamar haka ne inda musulmi yau zai yi wani aiki irin na annabi din, sai an kusan danganta ka zuwa ga hauka saboda lalacewar al'amura. Abin da yake nufi kenan, wato yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage wajen kiran mutane zuwa ga musulunci inda ya gansu a kasuwanni ya rinka bin mutane, bayan kira na ɓoye ya rinka bin waɗansu gidaje. To waɗanda suke ba su fahimci musulunci ba, har suna shukan shi da cewa ai ya samu taɓuwar kani. Ya ce to da yau ma musulmi zai tashi sai ya daka wajen ayyukan musulunci makamantan waɗannan, ƙarshenta a waɗansu ɓangarorin duniya sai an jingina cewa shi ma mahaukaci ne. Shi ne abin da wannan matsalar take nufi. Wannan yace maganar da ake cewa har a lokacin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sihirin da aka yi masa ya tayar masa, me ya gaskiyar al'amarin? Wannan ba gaskiya ba ne ba, ina jin ka haɗa maganganu guda biyu ne, maganar sihirin da aka yi masa daban, maganar kuma cewa wata Yahudiya ta sa masa dafi a cikin nama ya ci kuma wannan daban. An fahimta ku? Zan yawa mutum dafi a cikin nama ya ci ya cutu, wannan ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana taso masa daga lokaci zuwa lokaci har ya bar duniya, wannan abin da ya ci. Amma wannan ba da alaka da ba sihiri ba ne ba. Wannan ko da an sa masa sihiri sai dai ta wata hanyar daban, dan faɗin kalmar Larabci sukan ɗauki sihiri ɗin kan dukkan wani abin da aka yi maka a ɓoye baka san sababinsa ba, sai da ya faru
sai ka ji ka cutu. Da haka na fassara cewa kamar irin magani da mutum zai sha ko allura da za a yi wa mutum hankalinsa ya ɗauki, duk suna fassara wannan a matsayin ne. To wannan idan an yi wa mutum da nufin cewa dan a yi masa aiki a asibiti, kaga ba ta'addanci aka bace. Amma idan aka ce an yi wa, ko idan an yi wa mahaukaci da yake dukan mutane dan ta kashe masa lakar jikinsa, ya zanto sai yadda aka sarrafa shi, kaga wannan ma duk ba ta'addanci aka yi ba. Amma idan aka yi wa mutum irin wannan alluran dan a cutar da shi, a godin za su yi wa wannan mutum irin wannan allurar da za ta kashe masa lakar jiki, ta shinye masa jiki, ga shi da rai amma gara ma mata fi, kaga wannan ai ta'addanci ne ga dan adam da dai sauran waɗansu al'amura makamantan waɗannan. Wannan kuma yake cewa meye hukuncin waɗanda suke sayar da littattafai da suka koyar da sihiri da bugun ƙasa, amma su ba sa yin abin amma suna sayar da littattafan, wannan suna cikin al-mufsiduna fil ardh, masu ɓanna a ban ƙasa. An gane ku? Yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu, babban laifi ne ƙwarai da gaske ka rinka sayar da littafi wanda zai gurɓata aƙidar mutane ko tarbiyyar mutane. Da masu sayar da littafi, da masu sayar da kafin, da masu sayar da dukkan wani abu na kayan maye, duk waɗannan masu laifuka ne. Wanda yake sayar da abin da zai gurɓata aƙidar mutane, to shi yafi kowa ta'addanci, don yana yaɗa shirka a banka sake. Sayar da abin ya nuna ya amince da shi. An fahimta ku? Don haka yana da hatsarin gaske. Masu sayar da dukkan littattafai na tsubu su ji tsoron Allah. In ma ka sayi su da ka kona, Allah zai mayar maka da kuɗinka a wurin, amma kar ka ce za ka sayar daga wannan shikenan, dan ka zo kana cikin sayarwa kafin ka ce daga wannan shikenan ka mutu. Wajen neman gira ka je ka rasa ido, kuma wajen neman ɗan riba da za ka samu ka je kuma ka yi hasarar lahiranka gaba ɗaya. An fahimta ku? Haka waɗanda suke sayar da littattafai, waɗanda suke na wato ainihin gurɓata tarbiyya, kuma wanda suka shafi soyayya, samari da ‘yan mata suke siya musamman ‘yan makaranta, su hana su karatu. Su yarinya a jiya a can guda ta karanta lissafi 30, amma ba ta fahimci wata formula guda ɗaya ba ta lissafi da malamin zai koya musu, amma ta karanta lissafin soyayya 30, ba a makarantu godin da sauran ma makarantu wanda ba godin ba, har hayan lissafin ake ga wanda ba su da ikon sayan, ba su da sukuni, iyayensu ba su da kuɗin da za su yi musu lissafin soyayya, ko su ba su kuɗin kashewa, to waɗannan sun saya da yawa kala-kala. Saboda haka sai a zo a haya da Allah wanda a bani hayar wannan littafin yini daya, sai to ko naira 20 ko naira 30 ko naira 15 ko naira 10, shi nan ta haya littafin da zai ta karanta ta dawo da su, ya gurɓata mata tunani, ya sa ta zanto kutsariya, sai karen tsaya a gaban iyayenta da sauran duk waɗansu al’amura, to haka sai da waɗannan littafin haramun. An fahimta ku? Saboda haka idan mutum zai suna sai son mutum ya kamata yi. Haka sai da kasar na kaɗe kaɗe da waƙe-waƙe, ko shakka babu wajen haramcinsa, duk wanda yake cin wannan yana ciyar da kansa haramun, yana tafasar da kansa haramun. Kasar ɗin dan ƙwairo, kasar ɗin shata, kasar ɗin kaɗe kaɗe na Amerika ko na India ko na wane ne, duk da su ɗan Indo, sun ɗan asharalle da wani lalatacce, duk mutum ya fi sayar da kasar ɗin su. Wallahi tallahi ko shakka karka wajen haramcinsa, domin duk annabi ya haramta waɗannan ababen da nasu. Ko mutum sai rika tsammanin wani abu nan, da masu sayar da hotuna na batsa, akwai wanda suke sayar da hotuna waɗanda suke na batsa, ko ga hoton irin wani shahararren ɗan wasa ko wani shahararren mawaƙi na Amurka, kuma ɗan ta'adda ka ga hoto da bindiga ƙato da ɗan kunne, jikinsa ba riga da jiki sai gajeren wando sai falmara, kamar idan su zo su kafa a ƙofar ɗakin su, ko kuma ‘yan mata tsirara ga suna tsirara irin babban hoto ɗin nan a zo a manne a ɗaki. Duk masu sayar da wannan su ma haramun suke sayarwa, duk abin da suka ce haramun suke ci, suka mutu da su tabbatar wuta tana nan tana jiran su, ko shakka karka game da wannan. Shi abin da ake nufi da su, da abin da ake kira da musulunci, shi ne miƙa wuya ga Ubangiji, ba ka da zaɓi sai da Allah ya sarrafa ka, abin da Allah yake so ka yi ka yi, abin da ba ya so ka yi kuma to ka bari, wannan shi ne musulunci. Amma karka ɗauka cewa musulunci shi ne in yi da kalmar shahada in yi sallah, amma harkar kasuwanci ko mai na dama in yi. In na ga dama in sayar da alade, in na ga dama in sayar da akuya, musulunci ba zai dala wannan. Duk abin da za ka sayar sai ya zanto dangin abin da musulunci ya yi izini a sayar da shi. Kuma alhamdulillah cikin yalwar Allah da rahmata, ababen da ya halatta mana na ci da sha da sutura suna da yawan gaske sama da waɗanda ya haramta mana. Abin da ya haramta ta kai ce ne ba ya da yawa, za ka kirge, amma abin da ya halatta ba zai kirgu ba. To dan me bugu gama da halal ba haka duka ba da cikin haram. Allah ya tsare mu. Wannan kuma yake cewa akwai hadisi da aka ce kowa za a tashi shi ranar tashin kiyama tsirara. Wannan haka ne hadisi yana cikin Bukhari. Annabi ya ce farkon wanda za a yi wa sutura shine Annabi Ibrahim alayhi salam. To yake kuma ga wani hadisin daban wanda Abu Dawud ya rawaito wanda yake cewa mamaci za a tashi shi ranar tashin kiyama a cikin tufafinsa. Wanda aka masa likafani da shi kenan yake da yake to ya za mu hada wannan hadisi guda biyu. Farko dai ba mu da tabbas din, a yanzu ba mu da tabbas din hadisin Abu Dawud ko ya inganta ko bai inganta ba, Allahu a'lam. Saboda haka samun ingancin sa shine babba, shine aiki na farko da za a fara yi kafin maganar jami'in hadisin. An fahimta da kyau ko? Idan aka kaddara hadisin ya inganta, wato kowa zai tashi cikin tufafinsa, to shine sannan ne za a zo a yi kokarin jami'insa. Amma yanzu ba mu da tabbas ingancin sa, ballan sunan mai jami'insa. Yanzu kokarin da za mu yi ni da kai daga nan zuwa mako mai zuwa, ka yi kokari ka binciko mana ingancin sa. Ni kuma zan duba ni, amma kar ka dogara da duba ta, kai ma ka dubo da kanka. Wannan yake cewa menene sababin saukar wannan ayar ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa. Farko ya kamata ka san cewa ayoyin Al-Qur'ani sun kasu kashi biyu. Kashin farko ma nazala ibtida'an bighayri sababin, kashi na biyu ma nazala aqiba sababin. Kashin farko abinda aka saukar da shi ba tare da wani sababi ba, haka Allah ya ga damar ya saukar da hukunci ga mutane, ya baiwa Annabi labarin abinda ya wuce bayan kisar annabawa, ya ba shi labarin abinda zai zo nan gaba, imma alkawali na gidan aljanna ga wanda suka yi aiki nagari, ko barazana da gidan wuta ga wanda suka saba ma Ubangiji. Wannan su suka fi yawa a cikin surorin Qur'ani. Ba dukkan sura ce take da sababin nuzul ba, waɗanda ba su da sababin sauka sai kawai Allah ya saukar da su a lokacin da ya ga dama ga annabinsa, su suka fi yawa. Kashi na biyu shine waɗanda suke masu sababi, wanda a yi wa annabi tambaya sai Ubangiji ta'ala ya ba da amsa. Ko wani abu ya faru tsakanin mutane, hukuncin su ya dabaibaye su, sai Allah ya saukar da aya don bayanin wannan hukunci. Wanda wannan aya ta ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa ba ta cikin aya da take da wani sababin sauka, ba ta cikin aya da take cikin sababin sauka. Ka duba duk surorin da ta farko ta zo cikin suratul A'raf, na biyu ta zo cikin suratul Yunus, na uku ta zo cikin suratul Ra'd, sannan ta zo cikin suratul Taha, sannan ta zo cikin suratul Furqan, sannan kuma ta zo cikin suratul Sajada, sannan kuma ta zo cikin suratul Hadid. Waɗannan surori gaba ɗayansu makkiya ne, ba guda ɗaya wanda take madaniya. Saboda haka ba lokaci ne na hukunce-hukunce, wanda galibi surorin Madina su ne kake ganin suna da sababin sauka. Saboda hukunce-hukunce a lokacin an gama shimfiɗa aƙida ana mai kuma shar'anta hukunce-hukunce, su ne za ka samu aya kaza sababin sauka ta kaza, aya kaza sababin ta kaza. Waɗancan ku Allah ya saukar a matsayin shari'a, dan lokacin ana cikin jahiliya, lokacin nan jahiliya kuma ai tana da wani abin da za su tambaya. Ai sai in mutum ya fara samun wani ilimi sannan ma zai san yadda ake tambaya. Wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ina ma zai iya tambaya da gune shi, bai ma san yadda ake yin tambaya ba. Ilimin wanda baya karatu kenan. Yadda in aka ce ga wani babban malami da ba zai zo daga Saudi ko malami kaza daga Jami'atul Azhar ko daga kaza, a zo a yi masa tambayoyi, to a nan gurin waɗanda suka taɓa zuwa makaranta su ne za su fi cin moriyar wannan malami. Saboda kun san yadda ake tambaya, suna da wani ɓangare na ilimi na abinda suka sani, wani abu sun jahilta. To sai su yi ta kokari, amma wanda bai taɓa zuwa makaranta ba da an zo an je masa bai ba zai ma san kimarsa. Kamar ka jefar da zinari ne a gaban tumaki, ba abin da za su amfana da shi. Bai ma san kimarsa ba, bai ma san mai za'a yi ba. In zai shi da bai kila yi tambayar kirbe wanda ba ta da amfani. Saboda haka ka fahimci wannan. In so darasi na gaba ka fito da tambayar sosai, bai da aka kila wani malami ya faɗa sababin nuzul kenan. Sun da Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa tana magana akan istiwayin Allah, ayati da ake turjuma akai ka fa yake bayanin nan gaba sosai. Abu na ƙarshe kuma wani ke ba da shawara cewa ya kamata a yi wata lacca dangane da abin da ya shafi su bayani kan sihiri ko da lakali dinnan da waɗannan asiri da mutane ke yi, saboda galibi yanzu mutane sun jarrabu da masu irin wannan kuma ba sa bambance tsakanin malamai na gaskiya da su ƴan tsubu. Saboda haka wannan zan gabatar ga ɗan uwa da muke shawarwari tare don gabatar da lasoci a yi tunanin a zama ya dace a yi. Wannan kuma tambaya yake yi, a wani lokuta ne ake sanya karatun kitabun tauhid a cikin gidan rediyon Jigawa da kuma rediyon Bauchi? Lokacin da ake sawa a rediyon Jigawa ina jin ne ko biyu ne amma ko shi ne Lahadi da Laraba. Lahadi kamar yadda ni ba taba ji ba, ban taba ba lokacin nan sauraro yana da kaɗan cikin gwarar da ke. An ce ko biyu ne sai rakwata? Zuwa uku sauraro. Idan na yi kuskure masu saurare sun faɗa. An ce biyu sauraro ne na ranar Lahadi kenan zuwa uku sauraro. Ranar Laraba kuma huɗu da rabi na yamma zuwa biyar da rabi da yamma. Na Radio Bauchi kuma suna sawa da ranar Talata da ranar Alhamis. Ina jin Talata suna sawa ƙarfe 12 na rana, ranar Alhamis kuma suna sawa ƙarfe 10 ko 10 da rabi, na manta da cikin biyu. Ma waɗanda suka sani kuma suke bi sun